Masaurare, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Juma'a za a ji cewa Amurka ta sanar da kakaba sabbin haraji kan kasashe da dama da take hulɗa kasuwanci da su, tana mai zargin cewa kasashen ba sa ɗaukar isassun matakan dakile amfani da aikin tilas. Rahotanni sun ce an samu fashe-fashe a ƙasar Iran bayan kalaman da shugaba Trump ne cewa Amurka za ta ɗauki ƙarin mataki kan Iran ɗin, lamarin da ya ƙara dagula yanayin tsaro a yankin. Gwamnatin Najeriya ta ce ƙungiyar Boko Haram na satar yaran da take garkuwa da su ne don cike giɓin mayakanta da take rasawa a hare-haren da sojoji ke kai musu. To, ko yaya masana ke kallon wannan batu?
To, lalle yana cikin dalilan da ƙungiyoyin ke sace yara don ƙoƙarin saka su cikin sahunsu da niyyar cewa su gaje su, amma ba shi bane kadai dalilin da ke sa irin waɗannan ƙungiyoyin suke haren yara.
To, a jamhuriyar Nijar, masu samar da sabis na intanet ga al'umma na koka kan wata sabuwar doka da gwamnatin ƙasar ta fito da ita kan ayyukansu.
Irin wannan abun an shayin shi a Nijar, a huddo wani haraji a ƙaƙabawa kamfani, ba a yi ba ko ina a yi ɗakwance uwa kwance.
To, za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare, assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ne ke muku maraba da kasancewa a shirinmu na hantsi na wannan rana ta Juma'a, wanda a cikinsa za a ji cewa Amurka ta sanar da kakaba sababbin harajin shiga da kayayyaki kan ƙasashe da dama, yayin da shugaba Trump ke ƙoƙarin farfaɗo da manufarsa ta kare masana'antun cikin gida. Ana sa ran shugabannin zanga-zangar matasa Indiya za su gana da jami'an gwamnati a yau Juma'a domin tattauna buƙatunsu na yin gyaran fuska ga tsarin ilimin ƙasar. Wasu attajirai 'yan Birtaniya su 120 sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara yawan harajin da take tatsar su.
Shi wannan wani abu ne wanda ba kasafai aka cika ganin shi ba, amma kuma ba wani abun mamaki ba ne. Su da yawa masu arziki suna taimakama a ƙasashensu in ita ƙasar ta shiga wani hali, ko kuma a'a ita fatin da ke ci suna da kyakkyawan mu'amala da ita.
To, akan ce Allah ɗaya gari bamban. A Najeriya ko kasafin kuɗin ƙasar ne na wannan shekara ke fuskantar sabuwar suka bayan rahotanni sun bayyana zargin ware maƙudan kuɗaɗe da sunan gudanarwar wasu masarautu da kuma wuraren ibada, ciki har da masallatai da coci-coci.
Wannan lokaci ne da muka samu kanmu wanda kuɗaɗe na bogi na ƙarya da ake warewa don a jida ce a ce an taimaki ƙasa da 'yan ƙasa 'yan Najeriya su samu more rayuwa, sai zamanta cewa kasafin kuɗi ana yin shi ne yanzu kawai ne yanda za a cika wasu aljihunai.
To, za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin har da labaran kasuwanci, tattalin arziki da kuma na wasanni. Yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Badriya Tijjani Ƙala Rawi ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji Rasha ta kai har makamai masu linzamin birnin Kyiv, inda mutum 10 suka mutu, sama da 100 kuma sun jikkata. China ta gargaɗi Amurka kan sabon yakin kasuwancin da ta ƙaddamar na ƙara wa ƙasashe haraji, kuma harajin na wato kuma Najeriya na daga cikin ƙasashen da harajin ya shafa.
Wannan zai sa kaya da ke fitowa daga Najeriya su yi tsada. Wannan zai sa wanda suke sayan kaya daga Najeriya su duba wasu kasashe wanda suke kawo kayan mafi sauki. To, wannan ba karamin illa zai kawo ma arzikin Najeriya ba.
Muna ɗauke da ƙarin bayani. Ma'aikata na ƙorafi kan wahalar da suke sha sakamakon gyaran hanyar maraba zuwa Kefi a nasarawar Najeriya.
Yanzu hanyar nan na maraba in ka bi ta baya ma sai ka samu wani lokaci gwara maka ma ka bi wannan hanyar da ake gyaran a cinkushe. Akwai wata ran har kusan karfe 1 wannan cinkoson ya kama mu, kuma wannan hanya ita ce kadai muke bi zuwa wurin aiki.
To shirin ya kunshi waɗannan da wasu rahotannin amma za mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabirunka.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa yayin da Amurka ke kara karfafa dangantakar ta da Saudiya, kasashen biyu sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya da za ta baiwa Riyadh da damar bunkasa shirinta na makamashin nukiliya. China na ci gaba da samun gagarumin nasara a fannin fasahar kirkira ta AI a yayin da take ci gaba da yiwa Amurka fintin kau. A Najeriya, kamfanin sarrafa man fetur na Dangote ya sake rage farashin man fetur din ga 'yan kasar. To kai tsaye za ku yi bibiyar mashafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
DW labarun duniya.
Iran ta yi kakkausar suka kan matakin Amurka na amfani da kadarorinta wajen biyan diyya ga jiragen da Tehran din ta lalata a Hormuz. Gwamnatin Tinubu ta amince da daukar sabbin jami'an soja akalla 28,000 a fadin kasar. A fagen wasanni, gwamnatin Turkiya ta sallama wani gabna sakamakon sanya dan kamfai a yayin atisayen tseren keke.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi, kuma nake farin cikin jagorantar shirin a wannan zangon. Inda a jerin watannin da muka yi muku tanadi za a ji cewa gwamnatin Najeriya za ta ɗauki ƙarin sojoji 28,000 da nufin tunkarar matsalar tsaro da ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru. Amurka ta kaddamar da shirin bazata na daukar matakan gaggawa kan batun yan gudun hijira. Za a ji yadda China ke kara rage tazarar da ke tsakaninta da Amurka a fannin kikirarriyar basira ta AI. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya tare da Salihu Adamu Usman.
DW labaran duniya.
Russia ta kaddamar da jerin hare-hare a Ukraine. Shugaban kasar Bangladesh Muhammad Shahabuddin yayi murabus. Friedrich Merz yayi wa gwamnatinsa ta Jamus garan bawul.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Ali Zurmi ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na yamma. Zango na uku kuma na ƙarshe ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Salihu Adamu Usman ya sanar da mu halin da duniya ta wuni, a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji ƙungiyoyin addinai na Musulmi da Kirista sun kaddamar da wani sabon kundi na ka'idoji da sharuɗan sabbin matakai na wanzar da zaman lafiya ta hanyar tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ta kafofin sada zumunta zamani. A jamhuriyar Niger, wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ya zargi gwamnatin mulkin sojin ƙasar da yin mulki na kama karya tare da wargaza cibiyoyin demokradiyya. Bayan shekaru na rashin jituwar siyasa, gwamnatin Senegal ta sauya akalarta inda ta fito fili ta mara tsohon shugaban kasar Macky Sall baya a takararsa ta neman shugabancin Majalisar Dinkin Duniya. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
DW labaran duniya.
Dan ƙunar baƙin wake ya yi ajalin jami'an tsaro 15 a Pakistan. Mambobin kotun ICC sun tsige babban mai shigar da ƙara Karim Khan. Kwamitin IOC ya ce ba zai binciki shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ba.
bakwai daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25.
Ahmad Abba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na safe. Ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji. Wata babbar kotun Najeriya ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane uku da ke da hannu a garkuwa da ɗalibai da malaman wata makaranta a jihar Oyo. Bashin da asusun ba da lamani na duniya IMF ke bin ƙasashen Afirka ya kai dala biliyan 38 da miliyan 600 a jimlace. Amurka da Iran sun ci gaba da kai wa juna hare-hare a rana ta 13 tun bayan sake barkewar yakin. To ga cikakkun labaran duniyar. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22.
Ahmad Abba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirma na hantsi. Ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji. Wata babbar kotun tarayya da ke Najeriya ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane uku da take zargi da garkuwa da ɗalibai da malaman wata makaranta a jihar Oyo. Jigajigan jam'iyyar FASTEF sun fara juya baya ga Usman Sonko na Senegal da ke takaddama da shugaban ƙasa Basiru Faye. Amurka da Iran sun ci gaba da kai wa juna hari a rana ta 13 tun bayan sake barkewar yakin. Ga labarin bi da bi.
Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
Nasir Sani.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na marece ga kanun labarin duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙara adadin cibiyoyin rundunonin sojin ƙasar daga 8 zuwa 12 domin inganta tsaron ƙasar. Sannan Macky Sall ya yi alƙawarin inganta martaba da aminci ga Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da neman zaben shugabancin majalisar ke ƙara ƙarfi. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin kada ƙuri'ar yankan ƙauna akan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin.
Rundunar sojin Najeriya na neman jami'an ruwa a Jallo kan zargin sayarwa ƴan ta'adda kayan soji. Za'aji hukumomin Najeriya sun kaddamar da bincike kan jirgin Enugu Air da ya kauce daga kan titin jirgi. Kazalika dubbai ƴan kama wuri zauna na Isra'ila sun mamaye masallacin Al-Qasa na birnin Qudus. To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Africa Hausa na ranar Juma'a 24 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryen mu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Amma bari mu fara da labarun, da farko ga kanunsu. An karrama masana lissafi na ƙasar Sin da lambobin yabo na Fields Medal. Jihar Kano za ta kashe tsabar kuɗi sama da naira biliyan 55 wajen gudanar da ayyukan ci gaba daban-daban. Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO, ta yi alƙawarin taimakawa ƙoƙarin nahiyar Afirka na ƙarfafa tsare-tsaren kiwon lafiya.
Kuna tare ne da tashar CRI,